A daidai lokacin da waɗansu 'yan adawa da kuma 'yan siyasa a Najeriya suke fafutukar neman kujera ko kujerar kusa da shugaba Muhammadu Buhari wanda ke jinya a yayin hutun da yake yi a London, shugaba Muhammadu Buhari ya aiko da sakonnin musamman ga 'yan Najeriya inda yake godiya akan duk addu'o'in da ake masa, kuma yana ba da tabbacin cewa babu hujja ta nuna damuwa dangane da halin kiwon lafiyarsa, domin likitoci a yanzu sun ce yana bukatar hutu ne domin ya ƙara murmurewa bisa ga bincike-binciken da suka yi akan kiwon lafiyar shi. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnati, ya yi min ƙarin haske dangane da wannan sako na musamman da shugaba Muhammadu Buhari ya turo wa 'yan Najeriya.
Wannan sako ne na musamman da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aiko wa 'yan Najeriya. Sako na godiya da dokacin 'yan Najeriya game da irin dindimu da ake taimaka na addu'o'i, tunani da masallatai, kiristoci na yi a coci-coci. Yake yana godiya kuma wannan abu yana daɗa damar. Sannan yake dangane da abin da ya je yi a London, hutu ya je kuma abin ya gabatar da kansa domin amur bincike a wajen likitoci. Likitoci sun yi bincike sun ce abin da yake bukata ya samu ƙarin hutu. Saboda haka abin da yake kenan shi ya sa hutun aka ƙara shi fiye da yadda aka shirya za a yi a baya.
Wannan kamar ya nuna cewa ba za a iya sa lokaci ko ranar da shugaban zai dawo kenan sai abin da likitoci suka ce?
Sai in dai lokacin dawowar kasa ya yi za a faɗa.
To daɗewa a cikin hutu ko ana duba lafiyarsa ko yana ƙara hutawar ba wani abu da ya saba doka dangane da mukamin sa na shugaban ƙasar Najeriya?
A'a, babu. Tun da kasan na farko da ita muka hutun nasa ma kwana 30 na kwanakin aiki, in yi littafi za ka yi wajen kwana 45 na yau da gobe tun da Asabar da Lahadi naka ne. Yana da muhimmanci masu sauraro su fahimci wannan sako shi daga gare shi, inda yake nuna cewa babu wani abin damuwa dangane da lafiyarsa. Hutu yake bukata na zai samu ya ɗan huta.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani ƙwararre akan sha'anin dokoki da kundin tsarin mulki na Najeriya, Farfesa Al-Mustafa Usuju, ya yi mun ƙarin haske dangane da matsayin doka dangane da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki.
A dai kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda aka mishi wani sashi na 145, sashi na 146, tun daga 144 sun suke magana akan cancantar shugaba ko yin tafiyarsa ko wani abu da ya shafi haka. Babu wa'adi da sashi na 145 ya nuna cewa ga wa'adin da zai yi gaba. Domin a cikin wannan sashi yana cewa in zai yi tafiya ya aika wasiƙa zuwa ga shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai, sannan kuma in har da wani dalili da ba zai iya yin aikinsa na shugaban ƙasa ba, ka ga yana cewa rashin lafiya kenan. Shi sai shi mataimakin shugaban ƙasa ya zama muƙaddashi. Sannan in har rashin lafiya ya zama abin da mutum yake cewa permanent incapacity, wato ya zama to cewa ciwo wanda yake ba zai iya tashi ba, to shi ne sai shugaban majalisar dattawa ya zamanto ya sa koko an kafa wani kwamiti wanda da likitan shi shugaban nan, sai sun kawo hoto gamsasshe na cewa ba zai iya tashi koko ba zai iya ci gaba da wannan aiki na shi ba. To wannan ba ta taso ba, amma in dai rashin lafiya ne ba an sa lokaci da zai iya dawowa koko zai iya koma, babu wannan a cikin kundin tsarin mulki.
Farfesa Al-Mustafa Usuju kenan, ƙwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa, a tattauna da na yi da shi a Abuja. A yanzu dai ga dukkan alamu an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya, inda matsala ta ƙabilanci da ɓangaranci da bambancin addini yake neman ya shigo dangane da fafutukar da ake yi akan neman mulki a Najeriya. Umar Faruk, Musa Mura, Amurka, a Abuja, Najeriya.